نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلاتي بني خماسي لكينا نشكين غرين كتنا وأن سافياتا لان الله ربا يومنا هدو قوات الرجب muna sha hudu ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443, wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 2 miladiya ta 2000. To 16 ga watan 2 miladiya ta 2022, a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna At-Tawdih wal Bayan li Shajaratil Iman na Sheikh Abdulrahman As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala, wannan shine darasin mu na 4 a cikin wannan littafi, inda kuma malam yake mana magana akan imani da tafsirin imani, me ake nufi da imani, meye kuma tafsirin sa. Ina jin za mu tashi inda ya ce fal-iqraru, haka ne? Mala ya ce fal-iqraru wal-i'tirafu bima lillahi ta'ala min al-asma'il husna was-sifatil kamilatil ulya wal-af'alin nashi'ati an asma'ihi wa sifatihi huwa min a'zami usulil iman. Fal-iqraru wa tuyin iqrari wal-i'tirafu bima lillahi da yarda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake da su, min al-asma'il husna na sunayen Allah mafiya kyau, was-sifatil kamilatul ulya da sifofi kammalallu cikakku mafiya daukaka, wal-af'alin nashi'ati an asma'ihi wa sifatihi da ayyuka waɗanda suke samu asali daga sunayensa da sifofinsa, huwa min a'zami usulil iman, wannan yana daga cikin mafi girman abinan shingin shikan musulunci. Wa kadhalika al-i'tirafu bima lillahi min al-huquqil khassa, haka nan yarda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi na haƙoƙinsa keɓantattu, wa huwa at-ta'alluh wa at-ta'abbudu lillahi zahiran wa batilan, shine bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala a zahiri da kuma baɗini, min usulil iman, wannan yana ga cikin ginshiƙan imani. Wal-i'tirafu bima akhbara Allahu bihi an mala'ikatihi, da yarda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarinsa na mala'ikunsa, wa junudihi da rundunoninsa, wal mawjudati as-sabiqati wal lahiqati, da abubuwan da suke samammu a baya can da ba su samammu a nan gaba, wal ikhbaru bil yawm al akhir, da bada labarin ranar lahira, kullu hadha min usulil iman, duk waɗannan suna daga cikin shikan imani. To anan malam ya shiga yi mana bayani dalla dalla, bayan yayi bayani a dunkule abinda ake nufi da imani, al imanu qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, yace wa huwa qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, wancan bayani ne yayi akan imani a dunkule, ce imani wani abu ne da yake da alaka da kuduri na zuciya da kuma furici na harshe, sannan kuma aiki na gaɓoɓi, wato ya kunshi aikin zuciya da aikin harshe da aikin gaɓoɓi, wannan a dunkule kenan, ce yana ƙaruwa ta hanyar yi wa Allah ɗa'a, ya kuma rabu ta hanyar saɓan Allah. Ya kunshi imani da kyawawan ɗabi'u da kuma ayyuka, wannan bayanin imani a dunkule kenan. Sannan kuma yazo ke ya ci gaba da kawo bayanin imani kuma bit tafsil, wato daki-daki sai yake cewa فالإقرار والاعتراف بما لله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم الإيمان. يتشوين إقراري يرجع دتشوى الله سبحانه وتعالى هنا دسونا أي ما فيها كو ديرجع دتشوى الله هنا دسون هنا دسيفه في ما فيها أو ككا ديرجع دتشوى الله سبحانه وتعالى هنا دأيوك سناسا waɗanda suka samu asali daga sunayensa da sifofinsa. To wani rukuni ne daga cikin rukunan imani da Allah. An san cewa imani da Allah shine rukuni mafi girma daga cikin rukunan imani. Shiga-shikan imani guda shida: imani da Allah, imani da mala'ikunsa, imani da littattafansa, imani da manzanninsa, imani da ranar lahira, da imani da kaddara mai kyau da mara kyau. Waɗannan su ne ginshiƙan imani guda shida. To rukuninsu mafi girma wanda shi yake ɗauke da sauran rukunan imani duka shi ne imani da Allah. Imani da Allah shi ne rukuni mafi girma daga cikin rukunan musulunci, daga cikin rukunan imani. Duka sauran rukunan imani guda biyar ɗin suna da suna wato ta'allaka ne da wannan rukuni mafi girma. أصل أصول الإيمان وأكبر أصول الإيمان شين الإيمان بالله إيماني ده الله ده جنن إيماني ده وتو إيماني ده ملائكون سزي بيوبايا سيكوما إيماني ده منزلنسا إيماني اللي تتفنسا إيماني ده منزلنسا إيماني ده ران الله هنا ده قدرة وأنن سنا بيوبايا إيماني ده الله توقتي إيماني ده الله إيماني ده الله ينا كنواني أكام وصر كنه قد أكو imani da Allah yana ginuwa akan wasu rukunai guda uku sune imani da sunayen Allah sai imani da sifofin Allah sai imani da ayyukan Allah. Ina fata ana ganewa. Imani da Allah shi kuma ya gina akan rukuni guda uku wanda aka ce yayi imani da Allah ana nufin yayi imani da cewa Allah yana da sunaye mafiya kyau wanda shi kadai yake banta da waɗannan sunayen kuma sun kai matuƙa ga kyau babu sunayen da suka kai na Allah kyau. Shi yasa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da kyau, yana da sunaye mafiya kyau, ba masu kyau ba, wanda suka fi kyau, sun fi kowane suna mai kyau kyau. Sunansa ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaymin, al-jabbar, al-mutakabbir, duk waɗannan sunayen Allah ne. To sunayensa da suna da kyau matuƙa, sun kai matuƙa ga kyau, to mutum ya yarda da waɗannan. Sa sunan Allah sunansa ne, kuma sunansa yana da kyau da babu sunan da ya kai nashi. Wannan rukunin farko daga cikin rukunan ƙarƙashin rukunin imani da Allah. Sannan imani da sifofin Allah. Allah ya sifantu da sifofi. Waɗannan sunaye ba kawai sunaye ba ne da sakararru, sunaye ne wanda suke ɗauke da sifa a ƙarƙashinsu. Duka wani sunan Allah yana nuna wata sifa ce ta Ubangiji. In ka ce Allah ar-Rahman sunansa ne, wannan sunan kuma yana nuna sifar rahama ta Ubangiji yalwatacciya da ta yalwaci kowa da kowa, ta yalwaci mutum mumini da kafiri, ta yalwaci aljan, ta yalwaci dabbobi da tsuntsaye da duk wani abin da kake gani na halittar Allah. Wannan rahamar tashi ta yalwace shi gaba ɗaya. Wa rahmati wasi'at kulle shai, wasu'ita kulle shai'in rahmatan wa ilma. Saboda ƙarƙashin sunan ar-Rahman akwai sifar rahama yalwatacciya. Haka nan sunansa ar-Rahim ya ƙunshi sifantuwarsa da sifar rahama keɓantacciya. Ita ce rahamar da zai yi wa muminai masoyansa a ranar gobe kiyama ta su aljanna. Wannan rahama ce ta musamman da ta keɓanci muminai kawai waɗanda suka yi imani da shi. Wa kana bil mu'minina rahima. To kaga sifar ar-Rahim, a sunan ar-Rahim ƙarƙashinsa akwai sifar ar-Rahma. In ka ce Allah subhanahu wata'ala al-alim ne masani, kaga ƙarƙashin wannan suna akwai sifar al-ilmu, shi ne sani. Ubangiji subhanahu wata'ala ya san komai, babu abin da yake ɓoyuwa gare shi a sama ko a ƙasa, komin ƙanƙantarsa, komin girmansa. To kaga kalmar suna al-alim a ƙarƙashinsa akwai sifa ta al-ilmu, hakanan al-ghafuru, in ka dauki al-ghafuru akwai sifa ta al-maghfira, in ka dauki as-sami'u akwai sifa ta as-sam'u, in ka dauki al-basiru akwai sifa ta al-basaru. Da haka dukkan wani sunan Ubangiji subhanahu wata'ala to kuma ya kunshi wata sifa ta Ubangiji wacce kuma ita suke sifa mafi daukaka, da babu wani wanda zai sifantu da irin wannan sifar alal itlaq. Duk wanda zai sifantu da wata sifa wanda suka yi tarayya a suna da sifar Allah, to amma a hakika ba su yi kama da sifar Allah ba, kamar ji, kamar gani, yadda kake ji kake gani, Allah yana ji yana gani, amma wannan a suna ne kawai suka yi tarayya. Amma kuma a hakika in aka ce ganin Allah ba daidai yake da ganinka ba, jin Allah ba daidai yake jinka ba, iliminka ba daidai yake da ilimin Allah ba. Saboda haka Ubangiji sifofinsa mafiya ɗaukaka ne, jinsa ba shi da ƙarshi, ganinsa ba shi da ƙarshi. Hakanan rayuwa tana da ce maka rayayye ne, Allah kuma ma rayayye ne, amma rayuwarka da can babu kai ka samu, kaga akwai wani rashi da ya gabaci rayuwarka, sannan kuma nan gaba za ka zo babu kai. Kaga rayuwa ce wadda a farkonta babu ne, sannan ta samu, sannan kuma a ƙarshenta ƙarewa ne. Amma rayuwar Ubangiji rayuwa ce da daman can akwai shi kuma ba zai ƙare ba. Huwa al-awwal wal-akhir. Saboda kaga koda an yi tarayya a suna, kai mai rai ne, Allah mai rai ne, amma kuma rayuwarka daban, rayuwar Allah daban. Kai taka cike take da tawaya da aibi da nakasa da gazawa, amma ba da ta Ubangiji. To shi yasa wannan rukuni ne na biyu daga cikin rukunan imani da Allah. Rukunin farko imani da sunayensa, sannan imani da sifofinsa. Duk wani abu aka ce sifar Allah ce, to shi kaɗai yake ɓanta da irin wannan sifar. Babu wanda yake tarayya da shi a cikin sifofinsa. Sifofinsa mafiya ɗaukaka ne. Saboda dukkan wata kamala, dukkan wata kamala Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta da ita. Duk wata kamala wacce babu nakasa a cikinta, babu tawaya a cikinta, to Allah shi ya fi cancanta da ita. To sannan sai rukuni na uku shi ne al-af'al, af'alullahi azza wa jalla, ayyukansa. Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake banta da ayyuka, da babu wanda yake yin irin ayyukan sai shi. Shi yake banta da bada arziki, ba mai baka arziki sai shi. Shi yake banta da rayawa, ba mai rayawa sai Allah. Shi yake banta da kashewa, ba mai kashewa sai Allah. Kaga mutum ya mutu, to Ubangiji subhanahu wata'ala shi ne ya karɓi ransa. Huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Daka al-wafat bin yuhyi wa yumitu, shi ne yuhyi kuma shi ne yumitu. Shi yake rayawa, shi yake kashewa, shi yake bada arziki, shi yake gudanar da sammai da ƙasa da abin da yake cikin su. Duk wani abu da yake sama da ƙasa da ruwa, na dabbobi da na mutane da dabbobi da tsirrai, duk Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake gudanar da su. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard, shi yake gudanar da al'amari daga sama har zuwa ƙasa. Saboda wannan aikin Allah ne, to da abin aka ce aikin Allah ne, baya halatta ka jingina ma wani ka ce zai yi maka, ka ɗauka shi ne zai baka arziki ba Allah ba, ka ɗauka shi ne zai baka mulki ba Allah ba, ka ɗauka shi ne zai baka lafiya ba Allah ba, ko likita da kake zuwa gunsa shi kawai sabab ne, amma at-tabibu huwa Allah, likitan hakika shi ne Allah. To wannan shi ake shi ne tauhidullahi bi af'alihi, shi ne rukuni na uku daga cikin rukunan imani da Allah. To shi ne an aka zo karantarwa ake cewa tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat, duk cewa ba anan ba ai magana asma'i was sifat, an yi magana tauhidul asma'i was sifat da kuma tauhidul rububiyya. A wannan abubuwa guda uku da muka ambata, al-asma' was sifat wal af'al, wannan sune tauhidul asma'i was sifat da kuma tauhidul uluhiyya, abin da tauhidul rububiyya. To wannan shi ake kira at-tauhidul ilmi, wasu malamai sukan kira shi at-tauhidul ilmi. Duk waɗannan laƙabba ne na karantarwa don a fayyace maka ilimin, ka fahimce shi daki-daki, kakka hargitsa abubuwa, sai ake ba shi suna. Kamar yadda aka sani a kowane ilimi malamai sukan ba wa abubuwa sunaye dan a bambance fiqhu a ce wannan farilla ce wannan sunna ne wannan mustahabbi ne muna da wannan kashe-kashen wanda dukkanin su karkashin shari'a suke dukkanin su sunan su shari'a sunan su hukuncin Allah amma a cikin hukuncin Allah akwai wajibi wanda in kai sakaci baka yi shi da gangan kana da laifi dole ka yi shi akwai wanda za ci sunna ce ma'ana in ka yi shi kana da lada kuma ba a san ka da imanta wajen barinsa ba a san ka dai ka kinsa gaba daya sannan akwai mustahabbi shine abinda in kai kana lada dan baka yi baka da wani babu wata damuwa wannan a bisa tafsiri wajen malikiya haka suke karkasa abin to kaga wannan duk kashe-kashe ne dan a kusanto maka da ilimin ka gane shi amma dukkanin su karkashin shari'ar Allah suke karkashin hukuncin Allah suke duk suna karkashin al-ahkam ahkamullah shar'ullah to haka nan a ilimin tauhidi shi ma malamai sun yi dantance komai dan ka fahimci inda yake kakka hargitsa abubuwa saboda haka suke cewa na tauhidul asma'i was sifat wato tauhidin kadaita Allah da sunayensa da sifofinsa kada ka zaba Allah da wani a cikin sunansa kada ka hada Allah da wani a sifarsa sai kuma tauhidi wanda yake shi ne tauhidul rububiyya abin nan tauhidul rububiyya shine ayyukan Allah a matsayinsa na ar-rabbu ka kadaita Allah da waɗannan ayyukan kada ka dauki wani aiki ka jingina ma wani ba Allah ba aikin Allah ne shi kadai yake yin sa to ka bar masa kakkar dauka wani yana yi to wannan suna kiran shi at-tauhidul ilmi tunda abin da ya shafi ilimi da ya shafi aiki da kake lokacin kira shi tauhidul isbati wal ma'rifa tauhidul isbati wal ma'rifa shine tauhidin tabbatarwa da Allah sunayensa da sifofinsa da ayyukansa al ma'rifa sanin Allah sanin Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa wannan wani bangare guda daga cikin bangarorin tauhidi kenan sai kuma tauhidin Allah da haƙoƙinsa tauhidin Allah da haƙoƙinsa kadaita Allah ta bangaren haƙoƙinsa shine ake cewa tauhidul uluhiyya ana cewa tauhidul uluhiyya a jingina shi zuwa ga al-ilahu al-ilahu na gaskiya shine Allah shine Allah to tauhidin nan shine kadaita shi da matsayinsa na Allah shine abin bauta wani lokaci a dubi aikin shi bawan da zai yi wa Allah ita ce ibada sai a ce masa tauhidul ibada in aka dubi cewa haƙƙin Allah ne shi kadai sai a kira shi tauhidul uluhiyya an gane tauhidul uluhiyya saboda haƙƙin Allah ne shi kadai sai aka jingina shi zuwa ga al-ilahu al-ilahu shine Allah abin bauta in kuma aka duba cewa aikin da kake yi wa Allah ita ce ibada to sai a kira shi tauhidul ibada an fahimci bambancin sunayen duk abu ɗin yake nunawa amma wannan in ka dubi bangaren ubangiji sai ka ce da shi tauhidul uluhiyya ya shafi Allah shi kadai in ka dubi bangaren su masu bautar Allah mu kenan to sai ka ce tauhidul ibada shi ai Allah baya bauta wani zaka kanka kake dubawa sai ga ai kai kana bauta Allah to tauhidin da kake masa anan sunan shi tauhidul ibada ma'ana ibadatuka lillah kadaita ibadarka ga Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da ya faɗa a program na gaba a fakara ta gaba yace wa kazalika li'tirafu bima lillahi min al-huquq al-khassa da kuma yarda da haƙoƙin Allah na musamman da yake da su shi haƙoƙinsa na musamman aka ce na musamman ana nufin wanda wani baya tarayya da shi a ciki wa huwa at-ta'alluhu wa at-ta'abbudu at-ta'alluhu da at-ta'abbudu duk abu ɗaya ne wannan aƙafin abu ne a kan kansa wato aƙafin tafsir ne tafsirin ta'alluhu ne ya kawo at-ta'alluhu shi ne at-ta'abbudu shine bautar Allah subhanahu wataala zahiran wa batinan a zahiri da kuma a batini ce a zahiri shine abin da muke irin su sallah irin su azumi irin su zakka kaga wannan bauta ce ta zahiri in kana yi kowa ya san kana yi ana sallah kowa ya san sallah ake yi in ana azumi ya san azumi ake yi ana zakka hajji wannan duk ayyuka ne na zahiri na bautar Allah to akwai kuma ayyuka na batini na bautar Allah su ne wanda suka shafi ayyukan zuci kamar tsoron Allah an kaga mutum ba za ka gane tsoron Allah tare da shi ba sai kaga wasu ayyukansa na zahiri ne zai iya nuna maka akwai tsoron Allah. Hakanan san Allah, san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan duk ayyuka ne na baɗini, na ɓoye, na zuci, wanda ba su da alaka da gaɓoɓi a kai ta kai tsaye, sai dai tasirinsu ya bayyana a kan gaɓoɓi, amma suna alaka ne da zuci kai tsaye, kamar tawakkali, dogaro ga Allah. Wannan ayyuka ne, aiki ne na zuciya, ba ka iya gane cewa wannan ya dogara ga Allah ko bai dogara ga Allah ba. Ba kamar in ka gan shi yana sallah ba, ka san sallah yake, wani aikinsa zahiri, wani kuma aiki ne na baɗini, kamar kyakkyawan fata, kyakkyawan zato ga Allah, wani da shi ma aiki ne na baɗini. Duk wani aikin da yake bautar Allah ne, amma kuma baya bayyana a kan gaɓoɓi, ba a ganin shi a zahiri, to wani shi ne ayyuka da ake kira su a'malul qulubi, ayyukan bautar Allah na zukata. To duk waɗannan haƙoƙin Allah ne. Haƙƙin Allah ne ka ji tsoronsa shi kaɗai, haƙƙin Allah ne ka so shi so sama da yadda kake son kowa, sama da kake son komai, haƙƙin Allah ne ka girmama shi, girmamawa ta zuciya haƙƙin Allah ne. Hakanan haƙƙin Allah ne ka dogara da shi shi kaɗai, kada ka dogara da wani ba shi ba. Haƙƙin Allah ne ainihin ka yi kyakkyawan fata a wajensa. Haƙƙin Allah ne ka maida al'amarinka zuwa gare shi. Waɗannan duka ayyuka ne na zuciya. Hakanan haƙƙin Allah ne ka bauta masa da gaɓoɓinka. Duk abinda aka kira shi bautar Allah, to ka yi ma wani, ka yi wa Allah sujjada shi kaɗai, kada ka yi ma wani sujjada ba Allah ba. Ka yi sallah domin Allah, wa salli li rabbika, ka yi yankanka domin Allah, wa salli li rabbika wanhar, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. To wannan shi ake kira tauhidul ibada. Hakanan suna kiran shi at-tauhidul amali, at-tauhidul amali, wato tauhidin da ya shafi aiki, wato tauhidi a aikace. Wancan at-tauhidul ilmi, tauhidi a ilmance, ka san Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa, wannan ilimi ne, wannan sani ne. Tauhidin Allah a ilmance shi ne farkon abin da ya fara magana, sai tauhidin Allah a aikace shi ne at-tauhidul amali, shi ne tauhidul ibada. An fahimta? Tauhidul asma was sifat, tauhidul rububiyya, wannan ana kiran shi at-tauhidul ilmi, wato tauhidin Allah a ilmance, ka san Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa. Aiki kaza yayi wannan aikin Allah ne, ba mai yinsa sai Allah. Aiki kaza yayi wannan aikin Allah ne, ba mai yinsa sai Allah. Wannan ilimi ne, to shi da suke ce tauhidul ilmi. Wannan kuma bautar Allah ne, bautar Allah ne. To duka za ka ga Alkur'ani ya nuna duka biyu, da tauhidul amali, da ilmi, da tauhidul amali. Ka ɗauki faɗar Allah subhanahu wataala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كقول التوحيد العلمي يا بينا ألا شين يهل جسم بيبقي الله الذي خلق سبع سماوات ألا شين يهل جسم بيبقي ومن الأرض مثلهن يهل أسابقي كمر سمي بقي يتنزل الامر بينهن امرني ده هني شنو شريعوي حكمجو حكمجي suna sauka tsakankanin su daga sama zuwa ƙasa duk hukuncin hukuncin Allah mala'iku na zuwa da su daga sama ne zuwa ƙasa akwai hukunci hukunci na shari'a shine wahayin da Allah yake wa annabawa ayi kaza a bar kaza akwai kuma hukunci na kaddara hukunci na kaddara Allah ya kaddara abu kaza zai faru abu kaza zai faru wannan shi ma daga sama ne yudabbiru al'amra min as-sama'i shi ma daga sama ne to in aka ce al'amru ya kunshi shari'o'i al'amru al-shar'i ya kunshi kuma al'amru al-kauni al-qadari duka biyu suna sauka daga sama zuwa ƙasa sai Allah ya ce li ta'lamu dan ku sani dan ku samu ilimi annallaha ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan komai وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هما ألا يكيو يكومي دي إلمانسا kaga Ubangiji subhanahu wataala yayi halittun sama da ƙasa da abubuwan duk da suke faruwa na wahayi da abubuwan da suke faruwa na kaddara duk wannan dan ku samu ilimi akan kudirar Allah ku samu ilimi akan sanin Allah akan ilimin Allah cewa yake da komai ya shi ya yalwaci kowane irin abu kaga wannan shine at-tauhid al-ilmi kasan Allah a ilmanci at-tauhid al-amali kasan Allah kuma a aikace ko kadaita Allah a aikace shi kuma shine ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun sai ban halicci mutum da aljabba sai dan su bauta mu kaga wannan kadaita Allah ne a aikace kadaita Allah ne a aikace to wannan bangarori guda biyu duka suna karkashin imani da Allah suna karkashin me al-imanu billah imani da Allah subhanahu wataala don haka idan aka ce mutum ya yi imani da Allah ana nufin ya yarda da waɗannan abubuwa ba wai kawai faɗa da ta fatar baki ba ya yi imani da Allah amma bai san me yake nufi da ya yi imani da Allah ba ya yi imani da sunayen Allah mafiya kyau ya yi imani da sifofin Allah mafiya ɗaukaka ya yi imani da ayyukan Allah da yake banta da su ba zai tafi gurin wani yana neman abin da Allah ne kaɗai yake yi masa ba zai je gurin wani yana neman ya azarta shi ba ba Allah ba ba zai je gurin wani yana ganin shi ne mai warkar masa da mara lafiyarsa ba Allah ba shi wanda zaka ji gunsa neman magani kawai sabab ne Allah ya sanya maganin a hannunsa amma warakar tana gurin Allah la shifa illa shifa'uk babu waraka sai warakarka wa idza barittu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya shi ne yake ba da lafiya saboda ka shi ne mai ba da lafiya wurinsa ake neman lafiya haka nan kana neman haihuwa shi ne yake ba da haihuwa ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima yana babu wani ƴaƴa mata zalla ya babu wani maza zalla wani kuma ya gauraya masa maza da mata wani kuma ya ba san ya shi bakarara ne ba haihuwa duk aikinsa ne wannan shine tauhidullahi bi af'alihi shi ake cewa tauhidur rububiyya waɗannan in aka karanta qur'ani da hadisan manzo Allah za a ga duk akan wannan suke magana ko dai ana magana sunan Allah da sifarsa ko ana magana ayyukan Allah subhanahu wataala su kuma bayi abin da yake kansa shine su kadaita Allah da waɗannan ayyukan nashi da bautarsa kar su bauta ma wani ba shi ba duk wani abu da aka ce bautar Allah ne to kar su karkatar da shi zuwa ga wani mahaluki ba Allah ba to wannan shine imani da Allah shine anan yace mana wa kadhalika li'tirafu bimalillahi min al-huquqil khassati wa huwa at-ta'alluhu wat-ta'abbudu lillahi zahiran wa batinan min usulil iman haka nan yarda da Allah subhanahu wataala da yarda da abinda Allah yake da shi na haƙoƙi na musamman shine at-ta'alluhu wat-ta'abbud shine bauta lillahi da Allah zahiran wa batinan a zahiri da batini ce min usulul iman wani daga cikin ginshiƙan imani sana sai ce wal i'tirafu bima akhbara Allah bihi an mala'ikatihi don shine rukuni na biyu daga cikin rukunin imani bayan imani da Allah wanda shine aslu usulul iman ginshiki mafi girma daga cikin ginshiƙan imani sai abu na biyu shine al iman bil mala'ika yadda da abinda Allah ya bada labarinsa na mala'iku yadda da abinda Allah subhanahu wataala ya bada labari na mala'iku Allah subhanahu wataala ya bada labari da cewa yana da wasu halittu na musamman wanda a bisa halittar da yawa dan adam baya ganin su sune halittu na mala'iku da Allah ya yi da haske ya halicce su halitta da haske wanda suke masu wato bautar Allah ne da ya yi masa biyayya cikakkiyar biyayya ba su san wani abu saban Allah ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da abin da yasa su shi suke yi ba sa saba masa suna da ayyuka daban-daban da Allah subhanahu wataala ya shata musu kowa ya shata masa aikinsu ga wannan ga aikin da zai yi akwai mai kawo wahayi, akwai wanda yake kula da tsirrai da arziki da sauransu, shi ne mala’ika Mika’il. Akwai mala’ika Israfil wanda aka ba shi alhakin busa ta tashin alkiyama, busa farko da busa ta biyu, shi ne mala’ika Israfil. Akwai malakul maut, mala’ikan mutuwa, wanda shi ma a tare da shi akwai wasu mala’iku da suke taya shi aiki. Ta iza ja ahaduhumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Akwai wannan mala’ika, akwai mala’ikan duwar watsu, wanda shi Allah ya ba shi kula da duk wani dutse a duniya. Kowasu ko waɗannan mala’iku, akwai wani abin da Allah ya shata musu, akwai hamalatul arshi, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhin samaniya. Akwai mala’iku guda takwas waɗanda suke ɗauke da al’arshin Ubangiji, su aikin suke nan. Akwai wanda suke aikin su tasbihi, akwai wanda suke aikin su ruku'u, akwai wanda aikin su sujjada. Kowa da irin aikin da Allah ya abin nan, mazauninsa shi ne cikin sammai da Allah ya halitta, anan ne mazauninsu. Akan aiko wasu su zo su yi wani aiki, wani assignment a nan ƙasa, amma za su koma. Akwai mala’iku tare da kowa wanda suke canjin aiki. In waɗanda suka kasance tare da kai da safe, wasu kuma za su zo su karɓi aikin da yamma da barice lokacin sallar la'asar, sai wasu kuma su karɓa lokacin sallar asuba. To haka suke yata'aqabuna fikum al-mala'ikatu bil-layli wan-nahar, dare da rana, wannan su zo, wannan su zo su tafi. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. To wajibi ne kowane mumini ya yarda da waɗannan halittun. Akwai su suna nan, Allah ya samar da su, kuma suna da ayyukan da ya ba su na musamman, kuma ba sa saɓa wa Allah. Wanda duk bai yarda da wannan mutum ba musulmi ba ne, ba mumini ba ne, bai yi imanin da ya zama musulmi ba. Duk wanda zai ce shi bai yarda akwai mala’iku ba, wanda bai zama mumini ba. Imani da mala’iku rukuni daga cikin rukunan imani. Kwanan nan akwai wani a matar wani sayyid al-Qamni ya rasu, wani fitinanne ne, wato a rayuwarsa gaba ɗaya in banda izgili da Allah da manzansa da Al-Qur'ani ba abin da ya sa a gaba. Yana magana akan mala’iku ya ta izgili, yana magana akan annabi ya ta masa izgili, ya ta masa shi'iyanci. Kwanan nan ya mutu, musulmi suka ce to alaraka taki gona, alaraka gawa jahannama. Sai aka yi wuce a kansu kun kafirta shi. Shi fa ya taɓa fitowa a Italy ne ko ya je wani taro ya ce ana kafirta shi, amma a sani fa shi fa kafiri ne, ni fa kafiri ne, ana kafir. Haka ya riga kiran kansa, kuma wai bayan ya mutu wai wasu ke faɗa wai ya ake kafirta shi, wai ana kafirta shi. Shi da kansa yace shi kafiri ne, kuma wanda dai zai riƙa yin wannan abu bai zama kafiri, to babu kafiri a duniya. Wanda zai wa Allah izgili, yayi wa manzon Allah izgili, yayi wa Al-Qur'ani izgili. Akwai inda yake maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi Isra'i da Mi'raj, yana izgili cikin izgili. Wai da yaje sama ba kun ce Annabi Musa yana da wata sanda ba, wadda duk abin da ya daka ta zama ta fasa dutse, ya fitar da ruwa, ya daki abin nan ta zama miciciya waye. To ba ya samu tsangwama a Makka ba, an takura masa abin nan. To ɗan uwansa Annabi Musa da bai zai ba shi sandarsa ba, ya zo diya ƙwanƙwashe su Abuja, yana faɗa yana dariya. To wannan zai zama mumini, ta ina za ka shigo da shi? Shi musulunci ya zama kawai ba shi da wani wata ƙa'idoji, kawai kowa yake cikinku, inda iyayensa sun haife shi musulmi, shi kenan. Kuma ko bai zai yi haka zai ci gaba da zama a musulunci, ko da shi zai ce ni ba musulmi ba ne. Yanzu akwai waɗanda suke cewa matasan da suke cewa ba Allah, wanda suke cewa babu ma Allah, duk wannan maganar da ake yi addini kaza, mala annabi kaza, duk kuma wannan tatsuniya ce, Allah ma babu shi. Komai da ka gani ne cace ta kashi, ɗabi'a ce ta samar da shi. to akwai wanda suna jayayya akan cewa waɗannan ba musulmi ne to wanda ko musulunci shine ba bai yarda akwai Allah ba bare tana akwai wani abu addini zai ci da karan kansa yace bai yarda da addini ba amma kuma wani yana cewa shi ba zai kafirta su ba musamman bai ne kafirci ba shi a gurin sa a gurin sa to duk wanda bai yarda da wani asali daga cikin usulul iman ba musulmi bane wanda bai yarda akwai mala'iku ba yake ƙaryata samuwar mala'iku wannan alqur'ani yake ƙaryatawa alqur'ani cike yake da maganar imani da mala'iku kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa man yakfur billahi wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'ida sauraka ashe kafircewa Allah kafircewa mala'iku daidai yake da kafircewa Allah tunda ƙaryata Allah ne Allah ce yana da mala'iku Allahu yasfi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah ya zabi mala'iku wasu ba ya zabe su manzanni cikin mala'iku sai ka zo ka ce kai ƙarya ne babu mala'ika to kaga ba ka ƙaryata kenan Allah wanda zai ƙaryata Allah ko bai ci gaba da zama a mu'mini wanda ba zai yi ba babu hankalin da zai karbi wannan shi da kansa shi ma ya san ya kafirta ballantana Allah ma ya umbace shi cikin kafirai to shine yace al-i'tirafu bima akhbara Allah bihi yace akhbara Allah bihi saboda ba ganin su muke ba mun yarda da su ne saboda Allah ya bada labarin su saboda Allah ya bada labarin su yasa tauhidin farko wanda muka ce ana kira shi tauhidul ilmi sukan ce masa tauhidul ilmi al-khabari al-ilmi al-khabari sukan ƙara kalmar al-khabari saboda dukkan wani abu da Allah ya bada labarin sa na gaibu ya shiga ƙarƙashin wannan tauhidi ilimi ne kaga yarda da akwai mala'iku ilimi ne sannan ka yarda da su ne saboda Allah ya bada labarin akwai su saboda gaibu ne abinda ba ganin sa kake ba an ce maka yana nan kuma kana tare da shi ma kuma baka ganin sa to kaga za ka yarda da cewa akwai shi saboda Allah ya bada labari labarin kuma Allah gaskiya ne wa man asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi haditha babu wanda ya kai Allah fadar gaskiya qul sadaqa Allah ce Allah ya faɗi gaskiya saboda Allah subhanahu wataala duk labarin sa gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan duk labarin sa gaskiya ne babu wani abu da Allah ya faɗa wanda ba haka yake ba to saboda ka imanin mu da Allah imanin mu da mala'iku imani da muka gina shi akan labarin da Allah ya bamu na cewa akwai su kuma yayi musu halitta daban-daban wato yayi su ولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة يزيد في الخلق ما يشاء يدي قدا ما حكيك حال التسي كوي في فكي بيو أكوي من أوكو أكوي من أهدو أكوي وان في فكي سكا من ملائكة جبريل في فكي أليش لدي هو أنا في فكي يا دنجني فكان سمنا كسا حكى النبي صلى الله عليه وسلم يا قيش لإلى السماء سو بيه تبقى ننسى على إبسل su ne kuma waɗannan mala'iku su ne junudillah su ne rundunonin Allah wanda ba a san ba wanda ya san iyakarsu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san iyakar adadin rundunonin ubangijinka akwai a sama akwai su a ƙasa da Allah yake saukar da su in wani aiki ya tashi akwai su tare da mu wanda ubangiji subhanahu wata'ala shi ya san yawansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sama ta yi ƙara aqtis sama wa huqqa laha an ta'id sama ta yi ƙara kuma ya cancance ta ta yi ƙara saboda a gurin ta babu inda za ka sa ɗan yatsanka face akwai mala'ika a gurin ko dai a tsaye ko a ruku'u ko a sujjada yana bautar Allah saboda ka samaniya cike take maƙil da mala'iku akwai albaitul ma'mur da Allah ya rantsuwa da shi wal baitul ma'mur da al baitul ma'mur yana saitin ka'aba ne a sama ta bakwai shine hiyalul ka'aba wato saitin ka'aba yake da za a bude sararin samaniya a hango za ga shine a saitin daidai Ka'aba to shi matsayinsa a sama ta bakwai kamar matsayin Ka'aba yake a duniya dan Ka'aba shine daki mafi girma mafi tsarki mafi daraja to shi ma a can sama ta bakwai albaitul ma'mur shine haka Allah ya kira shi al-ma'mur saboda kullun safiyar Allah mala'ika 70,000 ne suke shiga ciki sarauta Allah kuma su fito in sun fito ba su ƙara shiga ba su ne za su shiga tunda Allah ya yi sama da ƙasa haka suke saboda ka shi yadda ake raya Ka'aba da bauta koyaushe cikin bautar Allah ake a Ka'aba ba wani lokaci da tunda aka yi ta aka daina bautar Allah a nan inda take hatta lokacin COVID-19 da ake cewa an hana dawafi ai ana sallah kuma ita din ake fuskanta ko an hana sallah ai liman yana shiga ko da an hana mutane su shiga dai dole dai liman zai shiga ko ba kuma daga nan duk dai can dai zamu saboda haka shi ma a ƙasa baitul ma'mur ne a raye yake a koyaushe babu lokacin da ba a bautar Allah a nan inda yake to haka shi ma na sama albaitul ma'mur ne to yadda aka ce كل يوم يدخل 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا كاغا أشي ملائكم أبني تبان دي سألت وما يعلم جنود ربك إلا هو سنة والموجودات السابقة واللاحقة إذا أبو بعد الله يسامر السابقة الله يا أهل التو يا أهل التي الأمود يوى تندق أهل التر النبي آدم أكثر كدشي كسا daga nan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ta halitta zurriyarsa daga gare shi akai taiwa akai taiwa akai taiwa wannan al'ummar ta zo ta wuce wata al'ummar ta zo wata al'ummar ta zo saboda ka kazo kare suki wasu kare suki cewa wasu al'ummu sun zo sun tafi Allah ya bamu labarin su ya bamu labarin mutanen annabi Nuhu ya bamu labarin Adawa ya bamu labarin Samudawa ya bamu labarin mutanen annabi Salih ya bamu labarin mutanen annabi Shu'aib annabi Musa alaihi salam da sauran al'ummu da dama sai wa qurunan bayda zalika kaseer da al'ummu da akai masu yawa kuma al'ummun nan Allah ya aika musu da annabawa kowace wa min ummatin ila khalafiha nazir wa likulli qaumin haj babu wata al'umma da Allah bai aika mata annabin ta ba wanda ya gargade ta ya mata wa'azi ya ilmantar da ita to waɗanda ba su imani ba Allah ya halaka su ya tsirar da waɗanda suka yi imani wannan duk Allah ya bamu labarin su ko ba mu halarci lokacin ba labarin Allah ya zo mana to kai imani da waɗannan cewa an yi su kuma ga yadda Allah ya aika musu annaba ga yadda abubuwan da suka faru kada ka ƙaryata wani abu daga cikin abin da Allah ya bani labari na samuwar wasu al'ummu da suka wuce in mutum ya yi haka to ya samu tangarda a cikin imaninsa da Allah ya samu tangarda a cikin imaninsa ce shi bai yadda ba Allah ya yi wasu mutane annabi Nuhu ce Allah ya aiko musu annabi Nuhu ya shekara 50,000 yana musu wa'azi ya ce shi bai yadda da wannan ba Allah ya saukar da ruwa wanda ya fara fitowa daga tadderu sannan sama ta ɓarke ƙasa ma ta ɓarke da ruwa sama da ƙasa ko'ina ruwa ya cinye su ba wanda ya tsira sai waɗanda annabi Nuhu alaihi salam ya ɗauka a cikin jirgin ruwa waje annabi zurriyatuhum al-baqi mutum ya yarda da wannan in ya ce shi ya za a yi kai ya za a yi a ce wai ruwa ya cinye duniya ya cinye kaza kawai wai ɗan mutane ne ɗan kaɗan waye ya ce shi bai yarda da wannan ba to kafiri ne wannan kafiri ne lamba ɗaya babu kokonto cikin kafircinsa don ya ƙaryata Allah wanda ya ƙaryata Allah kuma na imani ya rage shi da Allah da dai har a gurinsa Allah ma zai yi ƙarya to na imani yake da shi wannan ko annabin Allah ka jefa da ƙarya ai shikenan ka kafirta ko annabin Allah ka jefa da ƙarya cikin annabawan Allah ka ce ya yi ƙarya maƙaryaci ne shikenan mutum to bari kuma Allah kansa to shi ne ya ce al-mawjudatu sabiqa wal-lahiqa da masu zuwa gaba Allah ya bamu labarin abubuwa duk da za su zo gaba wanda ba su zo ba to wannan duk ka yadda suna nan tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin ashratus sa'a النبي صلى الله عليه وسلم يا زول تفصيل اشراط الساعه ناش بين الدجال بين المهدي سو قرأ النبي عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج فودو ورانا دغا مفادتا duk wannan wasu abubuwa ne waɗanda nan gaba za su faru to kai imani da faruwarsu yana ƙarƙashin imani da Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana ƙarƙashin at-tawhidul ilmi al-qadari Allah ya bada labarinsa annabi ya bada labarinsa waɗannan kuma dukkansu labaransu gaskiya ne babu ƙarya a ciki to wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin إيماني دع الله سبحانه وتعالى سنن والإخبار باليوم الآخر يددع بين دع الله سبحانه وتعالى يبار العبار انسى نران اللاهرة الله يبار العبار انشاء أكوي لاهرة باين متوى أكوي زماء أتشكين كبري شيني زمن برزخ زمن دا متنزي أتشكين كبري أكوي لوك تند ذا أي بوسى دكوان وان ديكي ميليني زي متو sannan a sake yin busa sannan duk wani abu mai rai zai tashi har na cikin kaburbura duk za su taso Allah zai dawo wa kowa gangar jikinsa da yake da ita a nan duniya ya dawo masa da ruhinsa jikinsa za a tashe mu da wannan gangar jikin ba wata ce daban ba wannan gangar jikin ko ta zagwanye ta diddige Allah zai dawo da ita wanda yayi ta da farko sai ka ta dawo da ita zai yada da ita wani yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim wanda yayi ta da farko shi zai sake dawo da ita to ubangiji zai tashe mu da wannan gangar jikin za a tara mu a ta farfajiya bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya canza zubin ƙasa ba wai ƙasar gaba ɗaya za a yi abin nan ba a duk wani abu da ka sani a bayanta zai Allah zai rushe shi hatta duwatsu manya-manya duk za a nike su salu laka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan wa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta aljibal waɗannan manya-manyan duwatsu suka tambaye ka to ya za a yi in alƙiyama da shirarsu yansifuha rabbi nasfan ubangiji na zai nike su tilis wa yadharuha qa'an safsafan ya bar ƙasa ya zaruha ay yadharu al-ard zai bar ƙasa qa'an safsafan fili fetal la tara fiha iwajan wala amta ba ga tudu ko kwari ko tudu ba tudu da kwari fetal da zaka hango komai to shine wannan yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati sauraka ba wai ƙasar ce za a cire a shimfiɗa wata ba a yadda take ɗin amma kuma gaba ɗaya an canza ta to wanda zai niƙe duwar wasu su koma rerai kasiban mahila to ya za a yi wasu gine-gine ta zauna magana wani gine-gine ko wani towa ɗinka ko wani duk ba wacce za ta zauna duk gaba ɗaya Allah zai niƙe su gaba ɗaya sai fili fetal kaga an canza ƙasa sama kuma za ta tsatsage taurari haskensu ya tafi rana da wata wajen mai ashamsu alkamar gaba ɗaya a hasken rana da na wata gaba ɗaya su tafi taurari da shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat hasken taurari gaba ɗaya ya tafi idan sama'un fatarat wa idan kawatibun tatarat sauraka za su tarwatse kuma haskensu ya tafi kuma daman hasken nan daga rana wata yake samun haske sai kuma taurari su ma suna da haskensu masu mutum to duk sun tafi ka gaya mai zai haskaka ƙasa to shi yasa kowa suke buƙatar haske wa sharaqatil ardu bi nuri rabbiha to wannan kaga an canza sama yadda ka santa a yanzu da fudowar rana da wata da waye da waye duk ya tarwatse ya canza hasken ya tafi ƙasa da sama sun yi duhu ƙirin to anan ne kowa yake buƙatar haske to anan ne Allah zai tara mutane a filin mahshar a tara na farko da na ƙarshe ayi musu hisabi wannan shine ranar lahira akwai hisabi kowa aikinsa za a gama hisabi kamar daga hudowar rana zuwa gefen azhar Allah ya gama hisabi ba irin shari'ar mu ba da za a yi shekara ne shekaru a yanzu na daga ta wani ma ya gaji ce ya daina zuwa kotu to inna Allah sari'ul hisab Allah sari'ul hisab saboda ka za a gama shari'a kafin azhar shi yasa yan aljanna za su yi kailulat su ma a cikin aljanna ashabul jannati yawmaidhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila saboda ka ba wani abu ne zai dauki lokaci wani aikin Allah ne ba aikin ka ba aikin ka shine kake ganin zai abin nan to wanda Allah da ya halitta sammai da ƙasa da abin da ke cikin sittati ayyam zai iya halitta su fi bikum fa yakun yayi haka ne dan ya nuna maka yadda zaka tafiyar da abubuwa daki kawai amma sari'ul hisab za a gama hisabi kowa ya san matsayin sa to amma a cikin wannan ɗan awannin fa ba karamin tashin hankali bane a cikin wannan dan lokacin ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تجي يوما يجعل الولدان شيبة وكان تكي شاعر و تيوا تيلة أنت بعد تكي ba ta karin dan bata ma fitar da mama tana bashi ta san wannan shine bala'in da yake kowani amma ta jefar da dan ta kama neman ira mai ciki ta cikin ya bare kaga mutane a bige amma ba wani abu suka sha ba kawai azaba ce sukara wa ma hum bi sukara ai wa ma hum bi sukara min sharab ba wani abu suka sha na maye ba a'a walakinna azaballahi shadid wannan ita ce ranar alkiyama alqur'ani ya ba mu labarin ta daki da duk abin da zai faru imani da wannan ga kuni ne da cikin rukunin imani wanda duk bai yarda da wannan ba to ba musulmi bane ba mu'mini bane an ce lokaci yayi zan tsaya nan sai kuma karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته